Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Asabar 14 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya jama'a, bayan da shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta kiyaye lamirin yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kai da manyan kasashen duniya, sai ya bayyana wasu matakai masu tsauri da zai gindaya mata, ciki har da ƙarin takunkumi da zumar daƙile niyyar gwamnatin Iran ta ƙirƙiro makaman nukiliya. Yau ina mai shelar ɗaukar wasu matakai da wasu hanyoyi daban-daban da za mu yi amfani da su wajen tinkarar take-take na takala irin na Iran. Kuma saboda mu ga cewa har abada, haƙiƙa ina nufin har abada, Iran bata mallaki makaman nukiliya ba, cewar Trump a wani jawabinsa da aka yada daga fadar White House ga ƙasa baki ɗaya ta gidan talabijin. Hasali ma Kiris ya rage ya tsami Amurka daga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 da aka cimma tsakanin Iran da ƙasashen masu kujeru na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya da Jamus da kuma Tarayyar Turai. To amma ya ce ba zai ƙara bayar da tabbaci kan salon Iran wajen kiyaye yarjejeniyar ba, wanda ke nufin ya bai wa Majalisar Tarayyar Amurka kwanaki 60 ta yanke shawara kan ko da buƙatar ɗaukar wasu matakai na gaba. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ranar Laraba ya yi abin da ya kira martani, zai ba da martani mai tsanani muddin Trump ya ayyana Iran a matsayin marar kiyaye yarjejeniyar. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Iran kuma ya ƙara da cewa idan ta kama ma sojojin ƙasar za su koya ma Amurka darasi. Wasu ma'aurata ba Amurka da ba Kanada masu ‘ya’ya uku sun isa ƙasar Kanada bayan sun shafe shekaru 5 a hannun ƙungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan. Wannan iyalin ya taso ne jiya jama'a daga Pakistan ya bi ta Burtaniya zuwa Kanada. A cewar wasu jami'an Pakistan, sojojin ƙasar ne bayan sun samu wasu bayanan sirri daga Amurka suka ceto ba Amurka Kathleen Coleman da mijinta ba Kennedy Joshua Boyle a ranar Laraba. Yan sa'o'i bayan da masu rike da su sun ɗauke su a mota zuwa ɓangaren Pakistan na doguwar kan iyaka marar cikakken tsaro. Coleman da Boyle sun ɓace sama ko ƙasa a Afghanistan a shekara ta 2012. Ƙungiyar Taliban Shiyar Afghanistan ta ce ita ta kama su. To amma jami'an Amurka sun zaƙe cewa ma'auratan sun kasance ne a hannun Haqqani, wata ƙungiyar ta'adda mai alaƙa da Taliban. Wutar daji mai ci sosai ta a sassa daban-daban na shiyar noman inabi, wadda aka fi sani da Wine Country a jihar California, na nemar dunƙulewa waje guda, a cewar shugaban hukumar kwana-kwana ta ƙaramar hukumar NAPA jiya jama'a. A yayin da masu ƙoƙarin kashe wutar ke fuskantar matsalar yawaitar bushasshiyar iska, shugaban hukumar kashe gobar Barry Beeman ya ce hukumarsa na ƙoƙarin haɗa kai da hukumar kashe gobara ta jihar don a shata kariya a wasu muhimman wurare saboda hana wutar bazuwa. Ya ce ‘yan kwana-kwanan sun yi nasarar kashe wutar a wasu wurare da dama a jiya jama'a. To amma za su iya fuskantar munanan yanayoyi cikin ‘yan kwanaki masu zuwa saboda ana kyautata zaton za a fuskanci iska sosai da kuma bushewar yanayi. Zuwa jiya jama'a wutar ta kashe mutane aƙalla 31 tun daga ranar Lahadi da ta tashi, a yayin da kuma har yanzu ba a ji ɗuriyar fiye da rabin mutane 900 da aka bayar da rahoton ɓacewarsu tun farko ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koda yake gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce harkokin kasuwanci sun yi cikakken dawowa a ƙasar, ba a ga shugaban ƙasar ba a babban taron ƙasar a karo na farko kan makamashi, wanda ya samu halartar wasu manyan kamfanonin mai kalilan kawai. Kwararru kan mai sun ce kasar Sudan ta kudu tana da gangar mai wajen biliyan 3.5 da ba a ma taba ba, baya ga iskar gas mai yawan tukunyar mita biliyan 85 wanda ya kamata a ce ma kamfanonin mai sun yi kwadayin su. To sai dai kuma Sudan ta kudu na fama da munanan tashin hankula waɗanda ke shiga shekara ta 4 yanzu, mutane fiye da miliyan 4 wanda kusan kashi 1/3 na yawan al'ummar kasar kenan sun rasa muhallansu, a yayin da kimanin miliyan 2 kuma suka gudu zuwa wasu kasashe na daban. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan nasarorin da kungiyar HC3 ta samu a jihar Bauchi wajen inganta harkar kiwon lafiya. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan fadakar da jama'a da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Neja take yi game da kare kai wajen kamuwa da cutar kwalara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan mahimmancin alluran rigakafi ga ƙananan yara 'yan ƙasa da watanni 9 da haihuwa. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan bitar da likitoci suka yi a birnin Maradin Jamhuriyar Nijar game da barnar da cutar zazzabin cizon sauro ta yi. Shi ma rahotonmu na biyar zai lissafa mana dalilan da ke haifar da zazzabin cizon sauro ne musamman a arewacin Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
HC3 ta gudanar da taron bita kan ayyukan da take gudanarwa a jihar Bauchi na kimanin tsawon watanni uku da suka gabata da kuma yanda za su ƙara inganta ayyukan nasu nan gaba. Amina Abdullahi Girbo na dauke da cikakken rahoto.
Da yake bayani jami'i kan ayyukan HC3 a jihar Bauchi tsohon mai shari'a Kadi Abdullahi Yakubu Marafa Marafan Bauchi.
Da farko dai wannan committee na mu dama an dibar masa daga tan March zuwa September nan ne zai kare, wanda kuma shine yanzu mu kasudin haduwar mu don saboda mu sake duba irin ayyukan da wannan committee yayi a wannan jiha ta mu, musamman a kananan hukumomi guda hudu da ake amfani da wannan committee wajen wayar da kan jama'a don samun tazarar haihuwa, don samun da a samu al'umma ingantacciya lafiyayya wanda kuma za su tashi cikin koshin lafiya. Saboda haka daga cikin irin ayyukan da muka duba baya muka aiwatar shine akwai wanda aka kaddamar da wannan committee na mutane 36 a wannan ta wannan jiha Bauchi, wanda kuma wannan committee ya kunshi kamar yadda ka gani malaman addini na musulunci da kuma na krista, sannan kuma ya kunshi shugabannin al'umma, sannan kuma ya kunshi ma'aikatan kiwon lafiya wanda shine da kuma yan jaridu na kafafen watsa labarai. Kowanne ya bada irin tasu gudumawa, wanda daga cikin gudumawan da aka yi shine mun kai ziyarce-ziyarce wurare da dama saboda faɗakar da al'ummarmu. Misalin ɗaya daga cikin wuraren da muka je wajen ita uwar gidan mai girma gwamna, wanda ita Hajiya Hadiza Yami Abubakar, to a matsayinta na uwar wannan kungiya ta karbe mu hannu bibbiyu, sannan kuma ta mana jawabi na ƙara ƙarfafa gwiwa, sannan kuma ta ba mu goyon baya na ci gaba da wannan ayyuka na alheri, wanda ita ma tace duk daman da ta samu ita ma tana cikin mu za ta ci gaba da ayyana wayannan bayanai don wayar da kan al'umman mutanen wannan jiha tamu.
Tsohon mai shari'a kenan Kadi Abdullahi Yakubu Marafa da yake bayani nasaran da aka samu a watanni ukun da suka shuɗe.
Sunana Dr. Shitu Abdu Aguye, ni ne deputy director na HC3 Family Planning Project daga Abuja. Yau dai a wannan taron ECG a Bauchi da muka yi a yankari, mun yi bayani akan aikin da ECG suka yi tun da suka yi work plan a cikin March ne 2000 na wannan shekarar 2017, da aka yi meeting din nan da aka yi work plan na aji abubuwan da za a yi mai dama wanda zai taimakawa wa da kan mutane akan amfanin tazarar haihuwa a Bauchi. Wayannan ayyuka sun kunshi da tattaunawa da malamai da uwayenmu na uwa shugabannin al'umma zuwa wurin matan gwamna da wasu mutane dai masu wanda ake ji maganar su a Bauchi, dan dai a samu goyon bayan su akan wannan maganar tazarar haihuwa. Tazarar haihuwa dai ta zama abin da yana da muhimmanci sosai wurin samun lafiyan mata da kananan yara, domin rashin tazarar din nan da ake yi da kunika ake cikin rusa-rusa kacha su kuto kunika da ake yanan yakan sa mata in suka samu ciki sai ta samun yawan matsaloli da ke zuwa da cikin, ko a ita zuban ciki ko zuban jini, to irin wannan abubuwa da ko a haifi dan da bai kai girman da ya kamata ya kai ba, ko a haifi dan da bai kai wata tara da ya kamata ya kai a cikin uwarsa ba, kuma dan da aka haifa kuma bai kai wata hudu wata shida ba aka samu wani ciki, zai samu kula wanda ya kamata ya samu dan ya girma ya sha nono yanda ya kamata ya sha.
Dr. Shitu kenan daga kungiyar HC3 da ke Abuja. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Neja ta miƙe tsaye wajen faɗakar da jama'a illolin cutar kwalara mai saurin kisa, ganin cutar tana yawo a tsakanin jihohin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto.
Ma'aikatar lafiyar jihar Neja dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda ana dab da fita yanayi irin na damana wanda kuma lokaci ne mai hadarin kamuwa da wannan cuta kamar yadda ma'aikatar lafiyar ta bayyana. Dr. Usman Muhammad shine daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Alhamdulillah mun magana shine hawa sukan ce kafi ya magani abinda kuma ke kenan ko yanzu abin nake zunnan shine fadakarwa tuntuni mu ba mun riga mu anan hukumar kiwon lafiya ta jihar Niger mun fara fadakarwa a radio musamman shine muhimmin wannan mutane suka fi yawan ji muna bayani akan ita cutan kulara wani cutan kulara yanda ko za a kama shi me kuma ya kamata a yi
amma akwai wani lokaci da ta kafi aka fi hadarin kamuwa da ita
eh akwai lokacin musamman da zaran damina ya zo da farko saboda me yasa haka haga yawanci mutanen mu ba haya da ake barkata ko ina to amma inda yafi tsanani shine bayan damunan kamar yadda lokacin zamu shiga yanzu haga damuna insha Allah muna ganin ya so ba da baya haga za su ruwa zai zama ya wahalan guya ko zai zo
to ko me ke saurin haddasa wannan cuta Dr. Usman Muhammad yayi karin bayani
to ita cuta da kwara ko da kwayan cuta da ake kira Vibrio cholera shike haddasa wannan cuta mu yawanci saboda amfani da gurbataccen ruwa ruwan da ya gurbata aka amfani da shi shike haddasa wannan cuta mai bi za a ce ake samun shi yanda na ce wanda ke inda ya kamu da wannan cuta in ya je ya abun nan ya amai hukuma za a wani wuri wanda bai da shi ya kai ga taba wannan amai ko mazawo da yi sannan kuma ya kai ga baka to ga insha Allah wannan ya samu wannan cutar
kenan wani na iya ba wani kenan
wani na iya ba wani
to amma idan mutum ya kamu da cutar kwalara da farko menene ya kamata a yi mishi
abun da mu zara mutum ya kamu da ya ga lalura cewa lalle wannan gaba cuta ciwon kwalara ne zawo da amai tun a gida ma kafin fita zuwa can asibiti akwai abu ne ke lura rayuwa da ake hadawa shi ya kamata ya fara sha tukunna amma ba fa zama zauna fa zai ba daga nan sai a garse ya zo asibiti dan sai an je asibiti za a tabbatar da akwai zawo kala-kala zawo da amai kala-kala ko da ke shi ciwon kwalara inda ya kama mutum abu ne wanda an san shi nan ne zawo ne gadan-gadan ba gaftawa abin da ya kamata a yi a samu ruwa shi wannan da bai lafiya ya fara sha tukunna ana sha a wuce kuma zuwa asibiti a da asibiti shi malamin asibiti an masu bitan yadda za su taimaka ma wannan marasa lafiya
Dr. Usman Muhammad, daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Da watanni tara da haihuwa na kara musu karfin garkuwar jiki domin fada da cututtukan da ke saurin halaka su. Halimatu Abdullahi na da rahoto akan mahimmancin rigakafi ga kananan yaran.
Alluran rigakafin da ake yi wa yara daga haihuwa zuwa watanni tara na farko a rayuwarsu ta duniya na da mahimmanci ga yaran wurin ba su kariya daga cututtukan da ka iya saurin halakar da su. dubi da yanayin rashin karfin garkuwar jikinsu da sama da yara 100 iyaye ke kaiwa babban asibiti na karamar hukumar birnin Kudu tun daga Litinin zuwa Juma'a kowane wata domin karbar alluran rigakafin a cewar jami'a Aisha Umar Datti.
Gaskiya muna samun yara rigakafi sama da su 100 tunda kullun Litinin muna yi, Talata muna yi, Laraba, Alhamis duka Juma'a duka muna yi.
Din ranakun sati kuke yin alluran rigakafi
gurai da gaskiya ranar Litinin har Juma'a muna yi banda Asabar banda Lahadi. Da Sara Ahmed Fiyaro kamar mu nan a nan daki maternity ana zuwa ana gaya musu da an haifi yara su kawo su musu alluran rigakafi. Sannan ƴan cikin gari suna kawowa na ƙauyukan birnin Kudu duka na kawowa har na wajen mu ma wajen Silingi haka jihar Bauchi ana zuwa mana tunda makota mu kamar jihar Kano duk suna zuwa muna yi musu alluran rigakafi. Kamar muna yin rigakafin tarin fuka da su rigakafin polio shan inna da su na zarar danshi yauwa da kuma sikenda yellow fever.
Wannan rigakafi da kullun ku jami'an lafiya ku yi ta ikirarin a kawo yara a yi musu shin wani irin amfani yake da shi ne?
Allurar rigakafi tana da matukar mahimmanci a jikin yara waɗanda da zarar an haife su zuwa shekara zuwa wata tara saboda rigakafi ne wanda zai kare su daga dukkan irin waɗannan cututtuka da lissafa miki kamar ciwon shan inna, kamar tarin fuka dinna da yawanci ana yin sa yanzu a birnin Kudu. To rigakafi ne idan aka yi musu yaro koda yayi koda ya fara ba zai galabaita shi sosai ba kamar kyanda idan aka yi kamar su rigakafin yellow fever duk idan muka yi yana yaro yana samun kariya daga wannan allurori da ake musu.
Wannan irin jan hankali zaki yi wa matan da suke sauraron mu a gida na daga zarar mace ta haifi danta ta kawo shi rigakafin asibiti?
Jan hankali da zan yi yana da matukar mahimmanci allurar rigakafi domin muna samun mutane da yawa anan suna zuwa kuma suna ganin amfanin da ba sa ganin amfanin yadda kika so kika ga mutane kin ga da ba za ki gansu yanzu ba yauwa. To saboda haka yana da matukar mahimmanci ina kiran ƴan uwana mata su dinga kawowa ƴaƴa allurar rigakafi saboda yana da matukar mahimmanci wajen nan gaba kariyar su ta kyandar ba za su yi ba da sauran su zaran danshin nan su tarin fuka wanda mu muke fuskanta sa yanzu da su tarin shi kan nan duk muna yin rigakafi yana da matukar mahimmanci yara iyayen ƴaƴan ma suna zuwa su yi mana godiya da fata na alkhairi su ce mun ji daɗin yin wannan allura kuma ba sa kuskurewa akan ta gaskiya.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Biyo bayan bita da likitoci a birnin Maraɗin Jamhuriyar Nijar suka yi sun gano cewa cutar zazzabin cizon sauro ta hallaka ƙananan yara da dama a watan Agusta da ta gabata, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Duk da adadin mutane masu dama da suka kamu da wannan cuta, Dr. Eze Hadizatu ta gida ƴan yara a babbar asibiti ta birnin Maraɗi ita ta kawo mana ƙarin haske irin haka.
Nan dai gidan yara na babban likitan Maraɗi mun samu ƴan malati 650 to 426 duka masasarar cizon sauro ne ta kawo su, kuma wajen 275 rashin jini ne da aka musu ƙarin jini, wajen 123 duka kaman higar ruwa ne da makamancinsu suka alamun da suka gwada kenan. Ka gani ko masasarar cizon sauro a da kwai ta lokacin ta ne? To cikin dai waɗanda da suka mura masasarar cizon sauro mun samu rishi na wajen yaro 23 ga wata na Agusta da mu tsaka sakamakon abin da dai aikin mu ya bada.
Doktor, da wani irin faɗi ka tashi kenan kuna yi ana babbar asibiti ta birnin Maraɗi?
Kulawa dai da mala'in malati in sun zo a musu magani yanda ya kamata, a tarbe su yanda ya kamata, sai kaga wata ran mun aza yaro 4 yaro 5 bisa gado guda. Kun gani wannan duka ba bai cancanta ba, sai an yi hakuri kuma rashin wuri isasshe ne, rashin wuri wadatacce ne shine ke samu haka nan.
Za a ce babbar asibiti kuna fama da matsalar kayan aiki mada?
Kayan aiki iyakar gwargwado da kai su, amma dai bayan da ya ishe mu ba. Gidan yaran nan wurin gado 40 ne gare mu misali, to amma a wuni ma a wuni ɗaya ma muna samun yaro 20 a wanga lokaci 20 zuwa 25. Al'umma ta karu amma kayan aiki ba su karu ba, kuma a ce komai bai karu ba, ana yanda yake tun abin da ake bada tun fari har yanzu shine ake badawa. Magunguna wataran muna da su wataran ba mu da su, kun san masu wanda ba su kai shekara 5 ba kyauta ake musu magani, to wataran maganin nan babu dole sai mun rubuta shi.
Ko da yake idan dambu ya yawa da wuya ya ji mutukar mai ga yawan al'umma kuma ga bukatoci da dama, abinda gwamnati kenan tana ya dace ta roka domin ceton rayukan al'ummar kasarta. Malam Sadusu Abdu na kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Handidai Aisha a Maradi na mai tsokaci akan haka.
Kamun irin wannan abu ya kasance kamun lokacin da yake zuwa ya zamanto an yi tanadin magunguna isasshe kuma nagari wanda za su sa wannan culuta abin ya zo ma talakawa da sauki.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da yawaitar cutar zazzabin cizon sauro musamman a jihohin arewacin Najeriya? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Malama Saudatu Atiku babbar jami'ar lafiya ce a sashin lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Ta lasafta abubuwan da ke jawo yawaitar kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Na farko dai abin da ke kawo yawaitar zazzabin cizon sauro shine rashin tsaftace muhalli, musamman rashin share kwata ko barin abubuwan da za su tara ruwa inda shi sauran zai yi kwai ya kyankashe, daga nan ya ciji mai ciwon daga nan kuma ya sama wanda bai da ciwon, ta nan ake kamuwa da ciwon. Sai barin ciyayi kusa da gida ko cikin gida wanda ba su da amfani, ya kamata a dinga nome su, to shi ma yana kawo kamuwa da zazzabin cizon sauro.
To wannan mataki ya kamata mutane su dauka domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta?
To na farko dai ya kamata mutane su kula da tsaftace muhalli, shine ginshikin komai. In kana tsaftace muhallinka inda ruwa ba zai kwanta ba, ciyayi ba za su fito ba, wunduna a dinga sa musu gidan sauro, irin screen din nan da ake cewa a sa musu wunduna da kofofi, sannan kuma a dinga shiga shi kanshi gidan sauron ana kwanciya a karkashin shi. Mutum zai kare kanshi da in yayi wayannan abubuwa.
To ga wanda ya kamu da wannan cuta ko ya ji alamunta, me kama wani mataki kamata ya dauka?
Wanda ya kamu da zazzabin cizon sauro ya kamata a gaggauta kai shi asibiti saboda ya samu taimako da sauri, domin idan ba a samu taimako da sauri ba akwai zazzabin yakan yi tsanani wani lokaci. Zaka ga yara kanana suna suma, wasu ma har su rasa ransu in kwana ya kare. Haka suma kansu mata masu ciki in suka kamu da wannan ciwo in ba a kai su asibiti da wuri ba, zaka ga wata ma in cikin karami ne za ta iya yin bari, ko kuma dan da ke cikinta koda ta haife shi in cikin ya girma zaka ga an same shi ya zo dan karami, saboda wannan ciwon zazzabin cizon sauron da ta kamu da shi yaron na ciki za ta iya haihuwar shi ba girma. To kaga tun daga nan an fara samun matsala. To ya kamata duk wanda ya kamu ko babba ko yaro a gaggauta zuwa asibiti domin a yi saurin magance ma ciwon kafin ya tsanani.
Me yasa wannan cuta ta zazzabin cizon sauro ta fi wa mata masu juna biyu da yara illa?
To kamar yadda ka sani ne, yara ƙanana garkuwan jikinsu bai da ƙarfi, suna girma ne musamman suna samun kula mai kyau, abinci mai kyau, ruwan sha mai kyau, yanayin zamantakewa mai kyau, to zaka ga garkuwan jikin yana ƙara ƙaruwa, yana ƙara ƙarfi. Shi yasa ita kuma mata mace mai ciki dama ita ma kamar yadda ma Hausa ake faɗe ne, ita akan sa ta cikin layin marasa lafiya, saboda ita kanta in ta samu ciki zaka ga nauyin jikinta ya ƙaru, ga ɗan da ke cikinta ga kuma ita kanta. To in ba ta kula ba garkuwan jikinta za a ga yayi ƙasa. Shi yasa ake cewa mace in ta kamu da ciki dole ta, in ta samu ciki dole ta kula da kanta, ba dan komai ba, saboda ta kula da kanta, ita kanta da ɗan da ke cikin cikinta, saboda ita ma kanta in ta samu cikin nan garkuwan jikinta yakan yi ƙasa. To dalili kenan yasa mata da ƙananan yara ba kamar namiji ba, babban magidanci zaka ga yana da ƙarfi, yana cin abinci yanda ya kamata, yana fita ya harkoki na motsa jiki kamar su noma ko ya je aiki. To ita mace tana zaune ne wuri ɗaya wani lokaci, sannan kuma ga wani ƙarin nauyi da Allah ya kawo mata na wannan ɗa da ke cikinta. Abin da dai take ci misali da in ta ci shi zai mata amfani a jikinta ita kadai, yanzu za su raba ne ita da ɗan da ke cikinta. To kaga in ba an kula ba yanda ya kamata dole a sami matsala. Shi yasa garkuwan jikinta yake daɗa ƙasa saboda wannan ƙarin nauyi da ta samu na ɗan da ke cikinta.
Malama Saudatu Atiku babbar jami'ar lafiya a sashin lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabi kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga jaji da ke jihar Kaduna.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoton. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Shukran jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.